Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol duk a Jamhuriyar ta Niger. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau Laraba 12 ga watan Satumba shekarar 2018. Suna na Hafsat Bello dan mai soro tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Yanzu dai ga kanin labaran duniya.
To Hafsa, babban baga takardar Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga bangarorin da ke kai ruwa rana a Syria da su guji gudanar da aikin soji a yankin Idlib. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa fadar White House a shirye take ta tunkari guguwar teku da ta doshi gabar tekun gabashin kasar. Kana kungiyar IS ta dauki alhakin harin kona bakin waken da aka kai ranar Litinin a sharkutan kamfanin mai ta kasar Libya da ke birnin Tripoli da ya sanadiyar kashe ma'aikata biyu da kuma raunata waɗansu goma.
To kanin labaran duniya kenan. Yayin da Amurka ke barazanar janye tallafi ga duk kasar da ta goyi bayan kotun duniya, ko me masana ke cewa kan haka?
Ya kamata zamanto kasashe su yi lura da cewa zai dawama ba kullum ya zamanto an dogara da taimakon da wata kasa za ta riga baka.
Gwamnan jihar Yobe ya dauki mataki mai tsanani ga duk wanda aka kama da yi wa kananan yara fyaɗe.
Hukuncin aka ce daurin rai da rai ne, kuma idan mace mai hankali ne balagagge da hankalinta aka yi mata haka, ya kasance hukuncin ya kai shekara 25 kuma ba kas.
A cikin shirin kuma za ku ji yunkurin da kungiyoyin miyatti Allah da na shugabannin gargajiya addinin Kirista ke yi wajen kawo zaman lafiya a tsakani. Sai kuma shirin demokradiyya wanda Aliyu Sahabu Imam zai gabatar, amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. An gudanar da ayyukan shirye-shiryen tuni jiya Talata a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da ke wajen Washington da kuma birnin New York da filin da ke kusa da Shanesville jihar Pennsylvania don tunawa da kimanin mutane 3,000 da aka kashe a harin ta'addancin da aka kai wa Amurka ranar 10/11 ga watan Satumba shekara ta 2001. A wajen taron tunawa da waɗanda suka rasa rayukan nasu a harin da aka gudanar a ma'aikatar tsaron Amurka jiya Talata, an yi ta kada kararrawa yayin da ake kiran sunayen mamatan. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren tsaro Jim Mattis su ne suka jagoranci taron. A jawabinsa, Pence ya bayyana mahimmancin tunawa da waɗanda suka mutu a harin da na ranar 11 ga watan Satumba.
We must learn the lessons of 9/11 and remain ever vigilant in the defense.
Yace tilas ne mu koyi darasi daga harin 11 ga Satumba, mu kuma zauna a fadake domin kare kasar mu da al'ummar mu. Yan ta'addan da suka kawo wannan harin ba ran al'ummar mu kadai suke nema su dauka da kuma rusa gine-gine kadai ba, amma sun yi kokarin karya mana gwiwa, sai dai burin su bai cika ba. Shugaban Amurka Donald Trump da mai ɗakin sa Melania Trump sun halarci wani taron tunawa da mamata a wajen wani sabon ginin da aka yi domin tunawa da waɗanda aka kashe, inda jirgin kamfanin sufurin United Airlines lamba 93 ya sukuto kusa da Shanesville jihar Pennsylvania, ya kuma jagoranci taron tunawa da aka gudanar a wajen Washington.
A piece of America's heart is buried on these grounds.
Yace an binne wani barin zuciyar Amurka a nan, sai dai a wurin aka haifar da wani sabon kudirin ci gaba da rayuwarmu da alfarmamu da jarintaka kamar gwarzayen da suka cika a cikin jirgin mai lamba 93. Yanzu wannan filin wuri ne na nuna kankarewar Amurka. Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga bangarorin Siriya da ke kai ruwa rana su guji tsunduma yaki gadan-gadan. Guterres ya shaida wa manema labarai jiya Talata cewa Idlib ne gari daya tilo da ya rage daga cikin yankunan da aka haramta tada hankali a Siriya, kuma bai kamata a maida wurin da ake zubar da jini ba. Kimanin farin kaya miliyan 3 ne ke zaune a arewa maso yammacin yankin, kuma Majalisar Dinkin Duniya ta sha gargadi da cewa za a jefa al'umma cikin matsanancin kuncin rayuwa idan aka kai harin soji a wurin. Rasha da Iran da kuma Turkiya su ne aka dauka a matsayin kasashe da ke tabbatar da kiyaye yarjejeniyar haramta bude wuta a yankin. Su ne suka sa ido wajen kulle yarjejeniyar kebe yankunan a Siriya da zai zama mafi kwanciyar hankali ga farin kaya. Yankunan sun hada da Idlib da Hama da gabashin Ghouta da kuma kudancin Siriya. A halin yanzu dai Idlib kadai ta rage inda ake kiyaye wannan yarjejeniya. Sojoji sun kwace sauran garuruwan suka maida su karkashin ikon gwamnati. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa fada White House a shirye take tsaf yayin da guguwar teku take kaduwa ta dira a gabar tekun Atlantica. Guguwar tekun da aka ba lakabi Florence tana da hatsarin gaske da karfin maki 4 wadda take gudun kimanin kilomita 220 cikin sa'a guda. Masu harsashe sun ce suna kyauta da zaton guguwar ruwan za ta kasance da karfi a lokacin da za ta isa jihohin Carolina ranar Alhamis ko kuma Juma'a da Asafe. Akwai kuma yiwuwar guguwar ta Florence ta karkata ta nufi jihohin Virginia da Maryland da Delaware da kuma gundumar Columbia da ke kan hanyarta. Jiya Talata, shugaba Trump ya sa hannu a takardar da ta ayyana jihohin Carolina da Virginia matsayin inda ake buƙatar tallafin gaggawa, abinda zai ba da damar ba da agajin gwamnatin tarayya. Ya kuma shawarci waɗanda ke zaune a waɗannan jihohi su fice domin lamarin zai yi munin gaske. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar IS ta dauki alhakin harin kunar bakin waken da aka kai ranar Litinin a shelkwatar kamfanin mai na kasar Libya da ke birnin Tripoli, bisa ga cewar kungiyar ayyukan leken asiri ta Amurka da ake kira SITE, wadda ke sa ido kan masu tsatsauran ra'ayi. An kashe ma'aikatan kamfani biyu yayin da waɗansu 10 suka ji raunuka, maharan kuma su ma sun mutu a wannan hari. Sanarwar da cibiyar watsa labaran kungiyar IS Amaq ta fitar ta ce ta kai harin ne kan cibiyar kudin gwamnatocin 'yan mulkin kama karya na kasar Libya. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Libya ya yi tadda harin da ya kira harin 'yan ta'adda masu raki. Kasar Libya ta tsunduma cikin rudanin siyasa ne tunda aka hambare aka kuma kashe da daddan shugaban kasar dan mulkin kama karya Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. Daga ƙarshe, shirin gwamnatin Afirka ta Kudu na sauya dokar filaye da zai ba da izinin kwace gonaki ba tare da biyan diyya ba ya haifar da mai da martani mai sosa rai da ya kai ga shugaba Donald Trump ya sa baki.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, masana a fannin doka sun fara sharhi akan matakin da kasar Amurka ta bayyana shirin dauka domin huce takeici akan kotun ICC da algalanta. Bayan kotun ta fara yunkurin gudanar da binciken abubuwan da suka wakana a yayin yakin Afghanistan domin hukunta waɗanda aka samu da laifi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mun Barma ya yi tattaunawa ta musamman da wani mai duba lamari.
Ina so in tunatar muku da cewa wato ita wannan kotu da aka gawa ta ma ai ita Amurka ba ta sa hannu ba a kudurin da ta gawa ta. Kenan su ba sa ciki, kuma in ka lura wato yanda Amurka suke duk inda akwai sojinsu suke zauwa kamar koma sun tubga cin zarafin dan adam da wa'ansu abubuwa, wato sai zamanto suke zuwa suke sa hannu tsakaninsu da kasashen da sojansu suke zuwa suna aiki, dan ya zamanto ma duk wani mugu abun da suka yi suka shifka wato kal sojin Amurka ya zamanto a mai shari'a a wata ƙasa ba Amurka ba. Ai ita wannan kotun ICC ta jima tana aiki akan ita Amurka ba ta yarda da abin gaba ta ciki, to yanzu abin da za a yi shayi gudu saboda sun kawo barazanar duka ƙasar da ta bada haɗin kai bisa kan wannan bincike da suke so su yi, wato kamar za su yanke tallafin da suke ba su, tana wa anan ne za a samu matsala. To ni na tsammani in dai ana so lalle nan Sulman Azamna lahiya a yanzu kasashen kuma ya zamanto shi wannan Donald Trump tun da yazo yana tayin barazana game da kwanciyar hankali a duniya, to ya kamata zamanto kasashe su lura da cewa zai dawama ba kullum ya zamanto an dogara da taimakon da wata kasa za ta riga baka.
Ya kake kallon tasirin wannan kashedi na kasar Amurka zai iya canzawa ita kotun ta CPE ra'ayi?
Ba za ta tauya musu ra'ayi ba. Ai sai in su alƙalan da suke aiki ya zamanto ko sun tafi Amurka ne Donald Trump ya ce zai sa kotu ta bincike su, kenan na musu barazana. To in ba su taba kasashen shi, to aske a inda suke ne a zai je ya kamo su ya gurwane su gaban kotun ko kakani ne zai, kenan wannan duka barazana ce. Ya kamata kasashe manya-manya na duniya su maida mai martani bisa wannan furuci da Trump ya ma wannan alƙalai na ICC da ita ICC kanta bisa harkar bincike da take so ta yi akan aikinta.
Shin wannan mataki kana ganin zai iya rage wa ita kotun ta ICC ƙarfin iko a wajen ƙasashen Afirka?
To ka san daman akwai shugabannin ƙasashen Afirka da suka yi taro su ma sun yi barazanar cewa in dai shugabannin ƙasashen Afirka kaɗai ne ake tuhuma sun yi barazanar kamar suna so su janye daga wannan kotu. To kaga yanzu ai ta ICC kuma ta ce za ta tuhumi shugabannin Isra'ila wanda ita Amurka take ɗirimi ma gindi, wannan ma ka gaya mata cewa kuma yau in aka diba game da cin zarafin Palestinawa, wato abubuwan da Israel take ya huce gona da iri, kenan ya kamata wannan kotu ta ICC ta tsawata.
To madalla a jihar Yobon Najeriya kuma wasu tsauraran matakai gwamnatin ta dauka domin daƙile matsalolin fyaɗe da suka addabi al'ummar garin. Haruna Dauda biyu gare ka.
Gwamnatin jihar Yobe ta amince da wasu dokoki masu tsanani ciki har da daurin rai da rai da duk wanda aka kama da laifin fyaɗe ga ƙananan yara. Gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidan ya ce wannan batu na fyaɗe da kuma maɗigo na neman zamowa ruwan dare a jihar, da haka ne suka ga ya dace su ɗauki irin wannan mataki na kafa dokoki masu tsanani saboda daƙile aniyar irin waɗannan mutane da ya ce suna yaudaran 'ya'yan mutane wajen ɓata su.
Muna jin labarin cewa ana bata yaran mutane irin yaran watalla ko kuma irin da yaran da aka iso su a gidajensu ko zuwa kasuwa ko za su je asibiti irin 'yan siraru su zo su kama su sai su bata su. Wayansu yaran kuma ƙananan yara ne wanda ba su wuce shekara 9 zuwa 10 ba. Kuma a wani bangaren za ka samu cewa wato wanda suke bata zai kasance ko manya ne tunda da ba da izinin su ba, sai da karfi da yaji mutane su zo su kama su su bata su kuma babin da yake faruwa. Ganin hakan ne gaskiya wato wayannan abubuwa mun ga suna yawa, da na gani na ji labari a state din nan kamar an samu cases irin wannan 2-3.
Gwamnati Ibrahim Gaidan mice sun dauki wannan matakin ne don daƙile aniyar waɗannan mutane da ke kokarin zamowa wani annoba a jihar.
To muna ji a wajen wurare abin ya fi haka. To kamu ya zo ya subata yaran mu abin ya yi yawa, muka zauna muka tautauna muka gani cewa ya kamata mai wayansu sare-sare bisa dokan state din mu sa hukunci mai tsananin yawa wanda aka kama shi aka tabbatar ya yi haka. Shi ne in yaro karami bai ballaga ba aka yi masa haka, hukuncin aka ce daurin rai da rai ne. Kuma idan mace mai hankali ne balagagge da hankalinta aka yi mata haka ya kasance hukuncin ya kai shekara 25 kuma ba kasa da shekara 14. To muka gani ya kamata haka. Kuma akwai irin 'yan siraru irin 'yan luwadi-luwadin nan idan an kama an tabbatar su ma hukuncin su din shekara 25 ne, kuma ba kasa da shekara 14 bane. Ina muka gani ya dace ayi haka gaskiya.
Gwamnati Ibrahim Gaidar din yace wannan hukunci da suka doka yana da sauki, da ya kwatanta shi da hukuncin da Jihar Edo ke zantarwa da duk wanda aka kama da garkuwa da mutane, wanda kuma ake yankewa hukuncin kisa.
Abin da yake akwai kamar Edo State, ina da labari cewa wanda yake nafin ma idan an kama shi da wannan yakin nafin mutane, an tabbatar wato kashe shi ake gaba ɗaya ma, ba madori bane namu din da sauki ma. Amma mun yaka ne mun yi taron nan saboda a yada mutane su ji, kuma ina so an tabbatar maka cewa insha Allah an kama ko mutum ɗaya ne kamun masoka gwamnati ko beyond 2019 insha Allah ba za a bar mutum ya tafi haka ba. Zai hukuncin gaba ɗaya zai hau kansa, kowaye shi ba sa sauci saboda a daina wayannan abubuwa.
Gwamna Ibrahim Gaidam na jihar Yobe kenan ke bayani game da wasu sabbin dokoki da suka rattafa hannu na hukunce-hukuncen waɗanda suka aikata laifukan luwaɗi ko kuma fyaɗe a jihar Yoben. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To, a gaida Haruna Dauda. Kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya Miyatti Allah da kungiyar sarakunan gargajiya ta Kirista sun cimma wasu kudurorin zama lafiya don kawar da baragurbi don kawo wato masu kawo fitina a tsakanin al'umma. Ga Nasiru Al'ami Halkaya da ƙarin bayani.
Kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya Miyatti Allah da kungiyar sarakunan gargajiya ta Kirista sun cimma wasu kudurorin zaman lafiya don kawar da baragurbi da kan kawo fitina a tsakanin al'umma. Sassan biyu dai sun gana da mai bawa shugaban Najeriya shawara kan tsaro, Manja Janar Baba Gana Bungunu mai ritaya, da bayyana cewa masu tada hankali wasu tsiraru ne kawai da akan samu a kowane addini da kowace kabila da ma kowace sana'a.
Mind you, the Fulani people, I wonder, these are peaceful people.
Fulanin da muka sani masu son zaman lafiya ne, amma ba mu san me ya faru ake samu wasu can daban da ke shiga rigarsu suna kawo matsala ba, in ji sakataren kungiyar sarakunan mabiya addinin Kirista, Rabaran Benga Olumuyiwa.
Name His Imperial Majesty Eze Dr. Nkeli Nzekwekeli, the Okalaku of Ibariam in Anambra State. Muje gida muni, so mutane muni, musansu ne, musan obansu, musan yaransu, so ya zamu zona skopata abunna good work the president is doing for Nigeria. We cannot stand hold our hands and allow it to happen.
Mana zaku gano wadanda ba sa son zaman lafiya ku gyara su kenan.
Definitely zamu fitade su dukansu. Allah mu send the strategy kajiko wannan mutane met Allah sun zaman laka dan wamu agidan mu ne yana zo agidana da large mai kudi ba security zasu shiga su sai mu yi magana.
Shugaban kungiyar Miyatti Allah Muhammadu Kirwa Ardan Zuru ya ce zasu ci gaba da gana da kungiyoyi mabambanta don samun fahimtar juna da dawo da salama mai dorewa.
Jita-jita da labari wanda ba na gaskiya ba shi ya haifar da matsala a wannan kasa. Amma yanzu kamar yadda wannan al'amari ya faru yau, ga sarakuna shugabannin addinai ne na wani bangare, mu shugabanni ne na wasu al'umma kuma na wani bangaren addini, mun haɗu wuri guda mun ce mun haɗa kanmu don mu kawo maslaha, mu haɗa mutanen mu na kasa gaskiya cewa abinda ake waɗi kansu ba gaskiya bane. Wannan zai haifar da zaman lafiya. Akwai bambancin gwamnati ta kira taro da kuma mutane su haɗu da kansu su ce su sun yadda, kamar matsala ce in ta damu kowa ba mai iya maganin matsala in ba masu matsalan nan suka haɗu da kansu suka ce sun kai ƙarshen matsalar su ba.
General Manguno ya nuna gamsuwar gwamnatin Najeriya da wannan yunkurin da kira ga dukkan al'umma su zauna kan teburin shawari don samun sulhu.
If I say I'm extremely happy, by extension the government of the country is also very happy.
Nasiru Adamaili, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, madalla, har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 1:19 PM. Yanzu kuma a lokaci ne da Aliyu Sahabu Imam zai shigo mana da shirin sa na demokradiya.
Demokradiya a yau. Cikin shirin, me yasa gwamnonin APC suke kin tsarin kyartinke ko zaben ajalayi bayan dan takara? Za ku ji bayanin da gwamna Badaru na Jigawa yayi kan haka. Masaro assalamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Jami'ar APC mai mulkin Najeriya da abokiyar hamayyar ta PDP duk sun rufe sayar da form ga masu neman takara karkashin inuwar su daga jiya talata 11 ga watan nan a iya irin bayanai da muka samu. Idan kun tuna makon jiya mun kawo muku hira da muka yi da babban sakataren jam'iyyar ƙasa na APC Mai Mala Buni. Wanda ya kare amfani da tsarin zaɓe iri biyu, wato zaɓe kai tsaye ko amfani da wakilai, amma har zuwa yanzu ƴaƴan jam'iyyar ta APC suna ci gaba da ƙorafe-ƙorafe kan ƙin amfani da tsarin ƙirtinke ko kuma a ja layi bayan akwatin ɗan takara. Kamar da za ku cikin wannan shimfiɗa da Nasiru Adamu Lika ya haɗa mana.
Batun zaɓen ƴan tinƙi ya taso ne a jam'iyyar APC mai mulki, inda PDP mai adawa za ta ci gaba da bin tsarin amfani da wakilai a zaɓen fidda gwani. Tsarin da in ka ɗebe a zaɓen shugaban ƙasa da ya shafi tamkar tabbatarwa shugaba Buhari tikiti bai samu karɓuwa a tsakanin jihohin APC da gwamnoni ke cewa da wakilai za su yi amfani ko ma tsayar da waɗanda suka fi kwanta musu a rai. Inda a gefe guda waɗanda ba sa ɗanyen ganye da gwamnonin ke cewa lalle fa sai an yi musu zaɓen ƴan tinƙi. Ga ƙorafin tsohon ɗan majalisar wakilai Sabo Usman Jama'are da ke cikin tawagar 'yan siyasar Bauchi da suka yi da fifi a yarkwadar APC don yada wannan manufar.
Yau muna kira ne akan gaskiya. Iya inda za a yi gaskiya shine kawai kowa halinsa da kuma sallarsa ta fitar da shi.
Usman cewa in an yi irin wannan zaben fa ba mamaki a haddasa gaba don mutum zai ga mutanen da ba sa son sa kiri-kiri ga suna alai.
Eh to ai shine baka ji ba ai abin da zai faru kenan ma ko da ranar tashi alkiyama. Idan mutum yayi daidai zai ga daidai, in bai gani ba ba gwamna ba shi ko da shi ne hali ne kawai zai fitar da mutum. In dai kiran da shi mai girma Muhammadu Buhari yake na magana gaskiya, da zarar aka saba akan wannan magana wallahi duk abin ya zama shiriri ta zama zancen banza. Shi a kashin sansa yana so, shi shugaban jam'iyyar Adams Ashumule yana so, amma duk jaridu da kowa duk koi abin da kuka fafada abin da ya faru shine su gwamni ne ba sa so.
A makon jiya ne muka tattauna da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Abubakar Badaru a yayin yana Beijing lokacin yana cikin tawagar shugaba Muhammadu Buhari a taron koli tsakanin kasar Sin da kuma kasashe da ke nahiyar Afirka. Na tambaye shi abin da yasa su gwamnonin jam'iyyar ta APC suka yi uwar jam'iyyar bore kan amfani da tsarin na ƴartinke ko kuma a ja layi bayan ɗan takara.
A ba mu ki ba abin da muka ce lokaci ne kamar ya kure na yin haka. Sabo ka ɗauka idan za a yi zaɓe na duka a gari yanzu. Kamar a Jigawa ina da ward 287 a kowace ward akwai ward din ma da nake da akwatuna 30 ko garuruwa ma 35 wanda kowane gari sai na dauko mutanen nan na kawo su ward headquarters su zaben nan su yi ni su koma su dawo. To kuma ka ce za ka yi zabe guda biyar irin wannan baka shirya da wuri ba, to ka kira kanka rigima. Kuma duk sanda za a irin wannan zaben sai an fi da rijista din ƴan jam'iyyar, sun duba sun ga rijistar su sun ga wurin da za su je su zaben su kan lokaci domin su ce in ba haka ba za a zo a taru ne kowa yana gani ɗan jam'iyya ne ya ce zai bi layi a zo a ce sai wanda yake da rijista ko mai katin ma na gaske wanda ya shiga cikin rijista ya yi zai kawo ruɗani da wahala. Wannan shi ne dalilin gwamnoni amma ba tsoron wannan zaɓe ake ba kuma ba bore ake ba.
Gwamna Badaru ko ma masu sukan lamirin wannan gwamnati daga ma arewacin Najeriya suka ce ƴan arewa sun zamanto masu rike kaho ko suke tatsar nono. Abinda suke nufi cewa ayyukan gina hanyoyi musamman da wasu kahayarkokin more rayuwa an fi yin su a kudancin Najeriya kasafin kuɗin gwamnatin tarayya shekaru uku nan duka yankin Yaraba su suka fi amfana da kaso mafi yawa na waɗannan abubuwa. Alhali arewa ke da yawan jama'a amma banda wannan hanya da ka ambata yanzu ta Abuja zuwa Kano babu wani aiki da za a ce an yi wa arewa. Me za ka ce kan haka?
Bayan wannan akwai hanyoyi da yawa wanda ake yi ko aka ci gaba da yi. Sanin kanka ne Kano zuwa Maiduguri hanya ce da aka bayar tsawon lokaci ta tsaya amma yanzu an bijiro ana ta aikin ba dare ba rana. Bayan wannan ana maganar hanyar Katsina Kano Katsina da hanyar Sokoto. So duka waɗannan hanyoyi suna cikin abubuwan da duk ake kokari a yi. Kamar yanda ka sani kuma in aka faɗi yawan kuɗi na hanya mu saboda yawan yanda ƙasar mu take da ɗan dama-dama zaka ga abinda zaka gina hanya a arewa bai kai yawan abinda zaka gina hanya a kudu ba. Wani lokacin an duba yanayin kuɗin za a ga kamar da bambanci da yawa na kuɗin amma gaskiya ne akwai hanyoyi da yawa wanda aka gada a arewa ana yi kuma na tabbatar a cikin tsare-tsaren da aka yi na yanzu an sa hanyoyi da yawa wanda za a gina a arewa insha Allah.
Gwamna Badru jiha makwabciyar ka jihar Kano, tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ya bar jam'iyyar PDP ya sake dawowa jam'iyyar ku ta APC. Me zaka ce kan haka?
To sai mu ce alhamdulillahi mun gode wa Allah ko can daman Malam Ibrahim Shekarau namu ne. Abu ya faru ya bari kuma yanzu ya dawo kuma muna martaba da dawowarsa kuma mun ji dadi sosai.
To gabaki ne yadda al'amuran siyasa ke tafiya na canje-canjen jam'iyyu musamman daga jan majalisa, wannan matakin yana tsara demokradiya?
To yana da kyau dai ayi dogon tunani a irin wannan lamari, a san Allah shi yake yi, shi yake ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so. Kuma 'yan siyasa su duba su ga cewa aƙida ta wuce buƙata ta zuci ko ta kai.
Idan masu haro za su iya tunawa a cikin shirin nan da muka gabatar ranar 29 ga watan Agusta, mun kawo muku rahoto kan matakin hukumomin birnin Abuja na hana sanata Rabiu Musa Kwankwaso amfani da dandalin taro na ƙasa da ke birnin na Abuja, da kuma ya nemi a musanya masa wannan dandalin da wani filin fareti da ke Area 11. Shi ma suka hana. To kakakin ministan Abuja Abubakar Sani ya musanta zargin da aka yi wa hukumar raya birnin tarayya ta Abujan kan wannan mataki da ta dauka.
Tubalin wannan gwamnati shine tabbatar da cewa yawa kowa adalci. Ba abu ne mai yiwuwa ba mutum mai matsayi kamar sanata Rabiu Musa Kwankwaso zai nemi wani abu daga hukumar birnin tarayya Abuja karkashin mai girma ministan Malam Muhammad Musa Bello a ce an kai ga hana shi wannan abu, musamman abin da yake na jama'a ne. Saboda haka ba gaskiya bane a ce wai hukumar birnin tarayya ta hana sanata Rabiu Musa Kwankwaso amfani da dandalin Eagle Square.
To mai faru an ce kamar sun nemi wannan wurin watanni biyu da suka wuce kuma an amince musu daga ba kuma aka zo aka soke wannan amince din, mai faru?
Tun fiye da shekaru 10 da suka wuce da dandalin Eagle Square da kuma dandalin International Conference Center an ba da su ga 'yan kasuwa masu zaman kansu, wanda yake su wani 'yan kasuwa su ne suke gudanar da harkokin waɗannan wurare. Duk mutumin ko ƙungiya da ke buƙatar yin amfani da ita daga cikin wannan wurare su za su tuntuɓa kuma su cika ƙa'idojin da suka yi zayyana musu a hukumance da kuma yadda dai suka ga ya dace, sannan sai a ba mutum izini amfani da wannan wuri. To saboda haka bayanan da aka samu a nan birnin tarayya sun nuna cewa wata kamfani ce wanda ake kira Rasi International Properties Limited ita ce ta rubuta ma kamfanin da ke zaman kanta na facility managers kenan masu kula da wannan wuri na Eagle Square, ta nemi a bata izinin ta yi amfani da wannan wuri. Kuma bayanan da muka samu sun nuna cewa babu inda aka bayyana cewa shi sanata Rabiu Musa Kwankwaso shi ne ke bukatar yin amfani da wannan wuri kuma ga niyyar da yake da ita game da wannan wuri. To saboda haka ba abin da ya shafi a hukumar birnin tarayya da wannan abu, wannan kamfanin su suka huda da su kuma tsakanin su ne suka yanke hukuncin akan cancanci ko rashin cancancin kamfanin da ta nemi ta amfani da wannan.
Masu haro baki dai kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya a yau na makon nan, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasira da Muhil Kaya da Hassan Maina Kaina da Gwamna Badaru da kuma Chubahiro Dodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan Isa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla a gaida Aliyu Sahabo Imam, kafin mu karga ƙarshen shirin ga labarai amma wannan karin a takaice.
Shirin gwamnatin Afirka ta Kudu na sauya dokar filaye da zai ba da izinin kwace gonaki ba tare da biyan diya baya haifar da mai da martani mai sosare da ya kai kunnen shugaba Donald Trump, wanda ya nuna rashin goyon bayansa watan da ya gabata a wani sakon Twitter mai sarƙaƙiya da ya wallafa, inda ya umarci jami'an Amurka su bincike lamarin. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce mai yiwuwa ne ta yi wa kundin tsarin mulkin ta garan Bawul ya ba da damar kwace gonaki ba tare da biyan diya ba.
To masu haru da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin.
Yanzu a madadin kowa da kowa musamman Alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, ni Hafsat Bello dan mai so rike cewa sai an jima kadan idan Allah ya kai mu.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.